sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma 61. Duk lokacin da ake so kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet. A jamhuriyar Niger ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 102.5 a birnin Niamey, kai tsaye kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Dalol da Niya da kuma Nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Jummai Ali tare da Mahmud Lalo mun sake dawowa da sauran abokan aiki domin gabatar muku da wannan shirin. Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya gana da manyan jami'an tsaro a yau Litinin dinnan, kuma kamar yadda kila ba za ku rasa ji ba, gwamnatin Najeriya tana neman mutane uku dangane da faifan bidiyon da kungiyar Boko Haram ta gabatar a ranar Lahadi. Wani mai nazarin tsaro ya mana sharhi. To amma duka waɗannan rahotanni sai bayan kun gama jin labarin duniya, sai kuma labarin wasanni.
Jama'a assalamu alaikum. Gwamnatin Najeriya ta ce tana kokarin ta ga tattauna da kungiyar Boko Haram bayan da wani watan bidiyo da ya fito a ƙarshen makon da ya gabata wanda ke nuna kusan 'yan matan Chibok 50 daga cikin sama da mata 200 da aka sace a shekarar 2014. Kungiyar dai ta ce da yawa daga cikin 'yan matan sun mutu kuma suna buƙatar a yi musayar fursunoni da gwamnatin ta Najeriya. Yanzu haka wannan ya sa masu fashin baki a fannin tsaro na ta bayyana ra'ayoyi mabambanta. Dr. Bala Muhammad mai sharhi ne kan harkar tsaro a Najeriya.
Wato in za a yi musaya sai an yi ta da ka'ida. Ai lokacin da suka ɗauki 'yan matan nan sun ɗauke su ne yara budurwai ƙanana. Yanzu a cikin wasu nan da an gano wata ɗaya ko ɗa ne a hannunta. Kaga kenan sun ba mu 'yan matan mu ba su ba mu su yanda suka ɗauka ba ko? Saboda haka mu ma ba za mu iya ba su mutanensu yanda suka ɗauka ba. Alal misali za mu ce wajibi ne waɗannan wa'anda muka kama ɗin sai dai su tafi wani waje. Ba su tafi wajensu ba, ba za mu yadda su tashi ɗaukar makami ba, ba za mu yadda su zake wato yaƙi da Najeriya ba.
Dr. Bala Muhammad mai sharhi kan tsaro kenan. To shi ma Aliko ɗan Rashid Harun ƙwararre ne a fannin tsaro a Najeriya.
Ok, irin wannan al'amuran dai ba wai abu ne da ya kamata a yi shi a sama-sama ba. Ya kamata a san su waye ne ake negotiating da su, kuma ya kamata a kan mene suke nema a kan haihuwa ɗin. Ko kwanakin ba da irin wannan abun ya faru a Guantanamo a wani ƙasa can gudun ƙasar Turawa. An ba da sojojin su na tara su kuma suka swapping da prisoners wajen 17.
Ƙwararre a fannin tsaro kenan Aliko ɗan Rashid Harun a tattaunawar da suka yi da wato wakilinmu Hassan Maina Kaina. An sake zaben shugaban Zambia Edgar Lungu a matsayin sabon shugaban kasar a wani zazzafan zabe da bangaren yan adawa ke ikirarin an tafka magudi. Hukumar zaben kasar ta ce shugaba mai ci Edgar Lungu na jam'iyyar mai mulki ta Patriotic Front ita ta lashe fiye da kashi 50 na kuri'un da aka hada, wanda hakan ya bata damar kayar da babban abokin hamayyarsa Kayinde Hishelima na jam'iyyar UPND wanda ya samu kashi 48. ‘Yan jam’iyyar ta UPND na zargin an tafka magudi a zaben da aka yi ranar 11 ga watan Agusta, sun kuma ce za su shigar da ƙara a kotun kundin tsarin mulkin ƙasar. Shi dai zaben na Zambia ya yi fama da tashe-tashen hankula na wasu ‘yan makonni tsakanin masu goyon bayan jam’iyyun biyu, wanda hakan ya yi sanadin mutuwar aƙalla mutane uku. Tun dai daga watan Janairun bara, Lungu ya ke shugabantar ƙasar ta Zambia bayan mutuwar tsohon shugaba Michael Sata, a kuma bara ya kada Hishelima a wani zaben gaggawa da aka yi da tazarar kuri'u 28,000. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kungiyar bunƙasa ƙasashen da ke gabashin Afirka ta IGAD ta ce mayakan Al-Shabab na shirin kai hare-hare a ƙasashen da ke yankin. Kungiyar ta ce tsagerin na Al-Shabab sun faɗaɗa rassan kungiyar, inda suka kafa wani reshen mayaka na musamman wanda zai riƙa mai da hankali kan kai hare-hare a Kenya da ma Habasha. A wani rahoto mai shafuka 53 mai kuma taken Al-Shabab a matsayin kungiyar mai barazana a yankin, kungiyar ta IGAD ta ce duk da cewa tungar mayakan a Somalia take, sunanta da yunkurin cimma burinta ya faɗaɗa, yana kuma samun mambobi a duk faɗin gabashin Afirka. Kungiyar ta ƙara da cewa mutuwar shugaban kungiyar bai yi wani tasiri akan aikace-aikacenta ba. Ta kuma ƙara da cewa tsohon shugaban kungiyar Ahmed Abde Guded ne ya samar da rassan dakarun kungiyar na musamman da suka hada da Jesh Ayman, wanda ya fi mai da hankali wajen kai hare-hare a Kenya da Uganda da Tanzania, da kuma reshen Jaish al-Usra wanda ya fi mai da hankali a wajen kai hare-hare a Habasha. Wata kungiya mai fafutukar kare addinin Islama a nan Amurka ta yi tayin bayar da tukwicin dala 10,000 ga duk wanda ya taimaka wajen gano wanda ya kashe limamin wani masallacin birnin New York da wani na hannun damansa. An harbi Imam Maulana Akonji mai shekaru 55 da abokinsa Thara Uddin mai shekaru 64 bayan da suka fito daga masallaci a wani titin birnin na New York a ranar Asabar. Muna fatan wannan tukwici zai kai ga cafke da kuma hukunta wanda ya aikata wannan danyen aiki. Muna kuma fatan za a faɗi dalilin sa na aikata kisan, inji babban daraktan majalisar malaman Nihad Awad.
Waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, Mahmud Lalo ya karanto. Wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa ya aiko da rahoton cewa yau din nan shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya gana da manyan jami'an tsaro domin tattauna al'amuran da suka shafi tsaro, kuma wannan taro ne da aka saba yi. To amma da yake an yi taron ne a lokacin da ake cece kuce akan faifan bidiyon da kungiyar Boko Haram ta gabatar tana yin barazana, Umar Faruk Musa ya ce sai
muka tuntubi Lieutenant General Abayomi Olonisekin, babban hafsan dakarun tsaro na ƙasa, domin jin menene matsayin gwamnati dangane da wannan. Sai ya ce,
"That's the political decision to be taken. The military decision is that we are going ahead with our operation and the operation is being
called." Abayomi ya ce wannan matsayi ko shawara matsayi ne na siyasa, ba huruminmu ne na sojoji ba. Abin da ke tabbataccen bayani kuma wanda ke hurumin namu shine an ba mu aiki na yaƙi da ta'addanci, kuma wannan shine za mu ci gaba da yi har lokacin da umurni ya canja dangane da haka. To amma a waje ɗaya kuma mun tuntubi ministan watsa labarai na Najeriya Mr. Lai Muhammad domin jin ko me gwamnati za ta yi dangane da wannan lalurar da ke hannunta a yanzu.
We assure the nation that we will top up the matter and we're not even reacting just to the video. We go even far beyond the video. We talking to the group already. Until you are able.
Muna so mu ba da tabbaci ga Najeriya cewa muna iyakacin kokarinmu domin tabbatar da an warware dukkan matsalar da ke da baibaye da wannan lalurar akan lokaci. Kuma mun ma wuce maganar hoton bidiyo, so da tuni mun fara tuntuba da ƴan wannan kungiyar. Amma ba za a iya hakikance komai ba a yanzu, saboda tabbatar da waye ake magana da shi kafin a ce za a iya fitar da matsayi ga ƴan Najeriya dangane da abun da ake kai, musamman idan aka yi la'akari da cewar an samu rarrabuwar kawuna, kuma waɗansu sun balle daga cikin wannan kungiyar sun kafa wata kungiya ta daban. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
Mun gode Umar. Shi kuma wakilin sashen Hausa Nasiru Ilhikaya ya dubi batun mutane uku da gwamnatin Najeriya ta ce tana nema dangane da faifan bidiyon da kungiyar Boko Haram ta gabatar.
Mutanen uku da rundunar soji tun farko ke neman ruwa a Jallo sun fito ta yanar gizo suna cewa san ba boye suke ba, kuma za a iya samun su duk lokacin da ake neman su. Ahmed Salki da dan jarida ne da ya taba aiki da jaridar Daily Trust a Borno a lokacin da lamurin Boko Haram suka fara ta'azzara a 2009, kuma ya sha ta yin shiga tsakani don dawo da matan na Chibok. Bayani dai na nuna yanzu yana kasar daular Larabawa ne. Ahmad Balori na asusun Fash da kuma kungiyar haɗin gwiwa don yaki da tsaurin ra'ayi ya ce ya ma kai kansa ga sojojin. Aisha Wakil, wacce ta sha rubuce-rubuce kan ƴan Boko Haram da ma yadda suka taɓa zama a gidanta tun kafin bayyanar aƙidarsu, ta nuna rashin jin daɗin ayyana nemanta ruwa a Jallo. Mai sharhi kan lamuran tsaro Manjo Yashinku ya duba batun nema na ruwa a Jallo.
Maimakon a ce ana neman su ruwa a Jallo, kamata ya yi a hukumance a neme su su zo su taimaka da duk bayanin da ya kamata akan abin da suka sani, wanda ita hukuma ta kasa sani tun farko na yanda za a kubuto da ƴan matan Chibok da kuma al'amuran da suka shafi wannan kungiya. Yanzu a ce an ba da sunansu ana neman su ruwa a Jallo, zai kasance abin da ake nema daga ƙarshe kila ba a same shi ba, domin duk kokarin da suka yi ta yi har suka zamanto suna da masaniya akan wasu abubuwa da shige da fice da suke ta yi akan al'amuran Boko Haram din nan. Su ma kansu zai kasance ƴan kungiyar Boko Haram din sun samu su wasu sharuɗan da kila su kansu su ma neman su suke yi. To in ya kasance ita kanta gwamnati a nata gefen, wanda ya kamata ta kama ta taimaka a same su, su ba da bayanin da zai taimaka musu wurin aiki, za ta faɗi haka a bayyane. To gaskiya fi sabilillahi ne, ina gani kamar kila akwai wani dalili ne wanda dai gwamnatin ba za ta faɗa ba, amma dai haka a zahirance za mu ce bai kamata ba.
Za ki mamaki wani misali a ce an sako waɗanda suke kulle.
To a gaskiya ba wanda ma zai goyi bayan a ce gwamnati ta sako waɗannan mutane wanda already su suna hannu. Kuma ko su waɗannan din yanzu da ake riƙe da su, in ana tunanin cewa sai an sako wasu ƴan kungiyar Boko Haram ne su kuma za su sako su. To a gaskiya fi civil government sai zai sake dubara. Domin dama a irin wannan al'amari sai an rika sadaukarwa. Kusan waɗanda aka je aka kai harin da har ya shafi lafiyarsu za a iya cewa to suna da cikin wanda kenan sun sadaukar, kuma an yi harin ne ba tare da an santa kamar kila a nan ne suke ba. Yanzu gwamnati ta ce za ta sako su waɗanda suke da ake riƙe da su na kungiyar Boko Haram don a ba da waɗannan. Babu tabbas akan ma za su ba da su ɗin na ɗaya kenan. Na biyu kuma ba a san wani irin abu su kai musu ba, wanda ko sun sako su za a ci gajiyan ko za a more su. Sannan a ƙarshe za a nuna kamar yadda na faɗa farko cewa kamar gwamnati ta gaza kenan, tun daga 'yan ta'adda ko 'yan bindiga sun sa mata sharaɗi kuma dole ta bi. So wannan dole dai gwamnati tana da nata tsari na matakan tsaro da za ta ɗauka a kai. Abu ne wanda sai an yi takatsantsan da shi, su kuma iyayen yaran nan dole sai sun yi haƙuri ana bin abin a hankali.
Yan ƙungiyar ƙwato matan Chibok wato Bring Back Our Girls sun yi alwashin ƙara taƙarƙarewa har sai 'yan ƙwato matan. Nasura da Malika Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To masu sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan za mu buɗe layukan waya domin jin ra'ayinku a kan ko ya dace gwamnatin Najeriya ta yi musayar fursunonin 'yan ƙungiyar Boko Haram domin a sako 'yan matan Chibok.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To assalamu alaikum masu sauraro, yau kiranmu ta fari ta fito ne daga wajen Shafale da can jihar Nasarawa. Shafale, assalamu alaikum.
To assalamu alaikum hukuma, barka da aiki, sannu da kokari.
Kai ma sannu da kokari.
To muna jin ka. Kuma gaskiya fi sabilillahi ina son in jawo hankalin shugabanninmu na Najeriya, don da farko ma tukun addini ya yarda da irin wannan musayan abu a wurin dan uwa da dan uwa indai akwai sharuɗa. Na biyu kuma ina ganin kaman abun nan kasan nan tabbacin a kan soja guda ɗaya an ba da bursunoni wurin kusan 300,000. To indai aka ce gwamnatin Najeriya za ta ije sharuɗa da waɗannan mutane don a kwato waɗannan yara, to ina ganin a gaskiya fi sabilillahi mu za mu yi munna da wannan, kuma za mu yi farin ciki don a samu kwanciyar hankali da zaman lafiya a wannan ƙasa namu Najeriya. Da fatan za a yi amfani da wannan shawara namu, Allah ya tabbatar da alheri kuma Allah ya sa mu gama lafiya.
To mun gode Shafale. Daga can jihar Nasarawa bari mu yi jihar Naija. Salamu alaikum.
Salamu alaikum. Ami alaikum salam. Sunana Idris Aliyu Kuta.
To malam Idris,
lallai wannan
muna jinka.
Lallai wannan abin da ya fito mana sabuwa, sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma muna mai roƙon shugaba Buhari ya taimaka duk iya ƙoƙarin da za a yi a tabbatar da cewa an kwato yaran nan. To na wani tsokaci kenan.
To mun gode malam Idris Kuta. Allah kuma ya sa a dace. To daga jihar Naija bari mu yi jihar Taraba. Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To muna jinka.
Ina magana da Abubakar Aliyu.
To malam Abubakar.
Ina ba da shawari akan wa'anga gwannoni shugaban kasa Ubangiji Allah ke maje shi da wa'annan Boko Haramun da ke damuwan musulmi suna haddaba su.
To, da alama. Eh, muna jin ka, kai shiru na dauka line ne, tsinke, ci gaba.
Yawa, shine nake ina wa Buhari. Assalamu alaikum.
To, na Adama dan dakata na Taraba ya gama. To, na Taraba ka gama bayyana ra'ayinka?
Eh, na gama. Abubakar.
To, Malam Abubakar, mun gode. To, bari mu je makwabciyar Taraba, jihar Adamawa. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum, assalamu alaikum.
Yawa, in rediyonka tana kunna malam ka kashe ko?
Eh?
Ka kashe rediyonka.
Na kashe.
Yawa, to, da wa muke magana?
Ina magana da Ibrahim Wanzam Gombe, jihar Adamawa.
To, Malam Ibrahim, muna jin ka.
Eh, ni ma na gaskiya na ra'ayin da gaskiya ina goyon baya akan hakan nan aji. Sai muka a sake musu don su koyan matan nan. Ina barin shi ya sani ma.
To, mun gode Malam Ibrahim da wannan ra'ayi naka daga Adamawa, kuma har yanzu dai muna ga
Adamawa jihar Gombe.
Eh, to, har yanzu dai muna arewa maso gabashin Najeriya, za mu nufi jihar Yobe. Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Hajiya, barkanki da warhaka.
Barka ka dai.
Ina magana da Maina Garba Katangana.
To, Malam Maina, me an ra'ayinka?
Ra'ayina akwai wani jami'i yanzu da kuka yi hira da shi kafin ku tsako wannan.
Kafin mu bude layukan waya?
Yawwa, kafin ku dauka ku bude layukan waya.
To.
Ina goyon bayan wannan ra'ayi da ya kawo don gaskiya kar a yi da wasa.
To, ka gama bayyana ra'ayi?
A'a, ban gama ba, Hajiya.
To, ya kai shiru? Akwai masu
jira. Yawwa, to, Hajiya, wayannan mutane kar a yi musu da wasa, Hajiya.
To.
Saboda abin da yake faruwa shine lalle akwai lauje cikin nadi. Don mun tabbatar cewa sun ga ba dadi ne shi yasa suka kawo maganan ayi wannan musaya.
To,
saboda haka muna sa ran cewa an kusa a cin musu, Allah kuma ya taimaki gwamnatin Baba Buhari.
To, amin Malam Maina Garba. To, bari mu yi jihar Katsina Birnin Dikko. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To, muna jin ka.
To, ana magana da Muhammadu Usman na Bula Malumfashi.
To, Malam Muhammadu, me an ra'ayinka?
To, ra'ayina ni dai ina son in ba kamar jami'an tsaro shawara ne gaskiya game da wannan jiki da ake yi, gaskiya su yi takaran zan wajen tattaunawa za su yi tsakaninsu da 'yan Boko Haram din nan. Saboda su san da wanda suke magana, don wasu su zo su ta cewa wai su ne Boko Haram, su ne Boko Haram. Ka gane a san da wasu waye a dan a gano ko su waye zan nan a sasanta da su.
To, Malam Muhammadu, mun gode da wannan ra'ayi naka. To, daga Katsina bari mu yi jihar Plateau, Yamma da Bauchi. Salamu alaikum. To, da alama malami ko malamar da ta kira daga jihar Plateau an samu matsalar network. To, muna ƙara godewa dukkan masu sauraron mu waɗanda suka samu dama da waɗanda ba su samu dama ba. An ce gobe ma rana ce. To, yanzu kuma sai labarin wasanni.
Labaran wasanni.
To, jama'a, barkan ku da wannan lokaci da sadon mu da ku a shirin labaran wasanni wannan Litinin. Bari mu fara a Najeriya, inda shugaban kasar Muhammadu Buhari yake cikin farin ciki da kuma jinjina kungiyar kwallon kafa ta Najeriya din da ke gasa a wasannin motsa jiki na Olympics da ake a birnin Rio de Janeiro na kasar France na kasar Brazil kai. Bayan da ita Najeriya din ta samu nasara akan kasar Denmark, abin da ya sa su 'yan Najeriya yanzu suka samu suka je wato cikin rukuni na kusa na ƙarshe a gasar cin kofin wannan wasanni da ake na Olympics. To, wannan yaba na shi shugaban Najeriya da ya biyo ne bayan nasarar ci biyu da babu da su 'yan Najeriya din suka yi wa kasar Denmark a wasan quarter final da suka yi. kuma John Obi Mikel da Aminu Umar ne suka saka kwallayen daya a cikin lokacin na farko daya a cikin lokaci na biyu saboda haka wannan yasa za su ji GB ranar Laraba su je birnin Sao Paulo su kara da kasar Jamus a wasan kusa da na ƙarshe kenan da za su shiga a halin yanzu kuma a can Brazil din Usain Bolt na kasar Jamaica ya zama mahaluki na farko a duniya da ya taba lashe lambar gudun fanfalaki na mita 100 a karo na uku bayan da ya samu nasara shi kuma akan Justin Gatlin na kasar Amurka a wannan gasa da ake a can birnin Rio de Janeiro shi dai Usain Bolt dan shekaru 29 da haihuwa ya gudun nan na mita 100 ne duka-duka a cikin dakika 9.81 wanda yasa kuma wannan yasa ya bashi damar maimaita abin da ya ta yi a wannan wasannin Olympic da aka yi makamancin wa'annan a Beijing ta kasar China a shekarar 2008 da kuma wanda aka yi a shekarar 2012 a birnin London to a jihohin Niger kungiyoyin wasan rugby kuma sun fara fafatawa ne a gasar cin kofin kasar sai dai a bana an ce ba a samu halarta kungiyoyi daga jihohi ba saboda wasu dalilai
kungiyoyi kimanin biyar ne dukkan su daga yamai ke fafatawa a wannan gasa ta rugby da za a shafe mako daya ana gudanarwa a filin wasannin motsa jiki na Aliyu na Hantsi dake Jami'ar Abdulmumuni ta yamai bisa al'ada wannan gasa kan samun halartar kungiyoyin rugby na sauran jihohin kasa sai dai a wannan karan rashin isassun kudaden da hukumar ta rugby ke fama da shi ya tilastawa hukumar takaita abin a tsakanin kungiyoyin yamai inji Anas Ibrahim mataimakin sakataren Fenir Rugby wani sabon abin da gasar ta bana ta zo da shi shine takaita yawan yan wasa a cikin kowace kungiya wato a maimakon yan wasa 15 da aka sani a al'adar kungiyoyin rugby a wannan karan an kayyade yan wasa 7 kacal matakin da mataimakin sakataren hukumar rugby ta kasa yace ba bakon abu bane a tsarin wasan rugby a watan November da ke tafi ne za a shirya babbar gasar da za ta hada kungiyoyin rugby na dukkan jihohi 8 na Niger inji shugabannin wannan wasa kasar Niger ta sami kofin wasan rugby na Tier Africa ta kungiyoyi masu yan wasa 7-7 a shekarar 2012 sannan ta zo ta biyu a shekarar 2014 sai dai ta fadi warwas a bana inda da kyar ta sami matsayin ta hudu a gasar da aka yi a birnin Lome na kasar Togo Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga yamai a jamhuriyar Niger.
To gaishe ka Sule, har yanzu muna a Niger inda aka soma wasar kwallon kafa na yan kasa na yan kasa da shekaru 17.
Kamar yadda aka saba a kowace shekara a jamhuriyar Niger, amma wannan shekara ta bana to ne aka soma fafatawa na matasa yan kasa da shekaru 17 na kasar inda aka kara a rukuni na farko a birnin Tawa tsakanin jihohi guda 4 na jamhuriyar Niger duka dai a fannin kwallon kafa kuma sun hada jihohin Tawa, Yamai, Doso da Tilaberi kungiyar kwallon kafa ta Tawa ita ce ta zaka ta farko da maki 7 sai ta Tilaberi ta biyu da maki 5 ta uku babban birnin Yamai da maki 4 sai kuma Doso Kuftal yanzu a nan gaba rukuni na biyu zai goga ne a birnin Maradi wanda zai hada Maradi Zandar Difa da Agadez kuma kungiyoyi guda biyu a wannan rukuni ne za su hade da biyun da suka zo na farko a rukuni na daya a birnin Tawa ciya da Tawa da Tilaberi domin a sake gwarzawa don a tantance wanne ne ya zakara na wannan shekara ta 2016 na wasannin kwallon kafa kofin matasa yan kasa da shekaru 17 Artala na jamhuriyar Niger Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
Tage shekaru na. To jama'a wanda ya sauka kenan a shirin labaran wasannin wannan litinin a madadin wakilan da suka cilo mana rahoto a cikin sa wato shi Sule Mumuni Barma da kuma Haruna Mamman Bako a birnin Kwanni Aliyu Mustafa Sakwato ne a Washington.
To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Biyo bayan wata zama a ma'aikatar tsaron Amurka tare da 'yan majalisar sa ta hukumar tsaron kasa, shugaba Barack Obama ya ce kungiyar ISIS kanta ta san ba za ta yi nasara ba a yakin Iraki da Siriya. Gudunmuwar da rundunar haɗin gwiwar ƙasa da ƙasa ke bayarwa ya sa sojojin ƙasar Iraki suna samun gagarumin nasara akan ISIS a Iraki da Siriya. Sun kwace yankuna da dama daga hannun ISIS kuma suna ci gaba da samun nasara akan shirin su na isa Mosul. A Siriya kuwa shugaba Obama ya ce sojojin na ƙara dannawa zuwa ga babban tungar ISIS ta Raqqa. Kokarin yakar ISIS a fagen daga na ci gaba da samun babban nasara a cewar shugaba Obama. Hare-haren sama da rundunar haɗin gwiwar ke kaiwa akan 'yan ta'addan na kai gare su duk inda suka ɓoye. Jiragen sama na Amurka suna iya bakin kokarin su kada su afka wa fararen hula a maimakon kungiyar ISIS wacce ke garkuwa da mutane da ba su cikin yakin. Hare-hare rundunar haɗin gwiwa da sojojin cikin gida na halaka shugabanni da komandoji na kungiyar ISIS kuma hakan na samun mummunan tasiri akan kungiyar da kuma karfinta. Shugaba Obama ya ce babu wani shugaban ISIS da ke cikin kwanciyar hankali kuma za su ci gaba da kai musu hare-hare. Kungiyar ta ƴan ta'adda tana ƙara rauni a Siriya da Iraki. Sojojin sun kwace birnin Fallujah kuma suna kutsawa zuwa ga yankin kogin Euphrates. Kazalika suna ƙara dannawa ga kogin Tigris inda suka kwace ƙayyara kuma suna shirin kai farmaki akan birnin Mosul, birni mafi girma da ya rage ƙarƙashin ikon ISIS. A halin yanzu a Siriya, Obama ya ce haɗin gwiwar sojojin cikin gida da taimakon rundunoni na musamman da kuma hare-haren suna ƙara kaimi a wannan yaƙi da ISIS. Rundunar haɗin gwiwar tana matsawa zuwa cikin garin Manbij inda mayakan ISIS ke shigowa, sa'annan kuma ta danne suke fita suna kai hari a Turai, kuma hakan ya sa ISIS ta dage don ta ci gaba da riƙe garin. Shugaba Obama ya ƙara da cewa babu wani babban hari da ISIS ta kai a Siriya ko Iraki cikin shekara guda. Ya ce shugabanninsu na ISIS sun san cewa za su ci gaba da rashin nasara. A cikin saƙonni ga mabiyansu suna kokawa ga yiwuwar cewa ƙarshenta za su rasa garuruwan Mosul da Raqqa. Shugaba Obama ya ce hakan maganar take, za su kwace garuruwan. Ya ce za su ci gaba da buɗe musu wuta, su matsa musu lamba, kuma su kora su har sai sun bar yankunan. Sharhin muryar Amurka na yau kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Yanzu kuma ga takaitattun labarai kafin mai sallama.
Gwamnatin Najeriya ta ce tana kokarin ta ga ta tattauna da kungiyar Boko Haram bayan da wani hoton bidiyo ya fito a ƙarshen makon da ya gabata, wanda ke nuna kusan 'yan matan Chibok 50 daga cikin sama da mata 200 aka sace a shekarar 2014. Kungiyar dai ta ce da yawa daga cikin 'yan matan sun mutu kuma suna buƙatar a yi musayar fursunoni da gwamnatin ta Najeriya. Yanzu haka wannan batu ya sa masu fashin baki a fannin tsaro na ta bayyana ra'ayi mabambanta. An sake zaben shugaban Zambia Edgar Lungu a matsayin sabon shugaban ƙasar a wani zazzafan zaɓe da ɓangaren 'yan adawa ke ikirarin an tafka maguɗi. Hukumar zaben ƙasar ta ce shugaba mai ci Edgar Lungu na jam'iyyar mai mulki ta Patriotic Front ita ta lashe fiye da kashi 50 na ƙuri'un da aka kaɗa, wanda hakan ya ba ta damar kayar da babban abokin hamayyarsa Hakainde Hichilema na jam'iyyar UPND wanda ya samu kashi 48. 'Yan jam'iyyar ta UPND na zargin an tafka maguɗi a zaben da aka yi ranar 11 ga watan Agusta, sun kuma ce za su shigar da ƙara a kotun kundin tsarin mulkin ƙasar. Ƙungiyar bunƙasa ƙasashen da ke gabashin Afirka ta IGAD ta ce mayakan Al-Shabab na shirin kai hare-hare a ƙasashen da ke yankin. Ƙungiyar ta ce tsagerin na Al-Shabab sun faɗaɗa rassan ƙungiyar inda suka kafa wani reshen mayaka na musamman wanda zai riƙa mai da hankali kan kai hare-hare a Kenya da ma Habasha.
Masu sauraro, kamar yadda muka saba da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan dare, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. A madadin sauran abokan aiki, Jummai Alice daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, da ke fatar Allah shi ba mu alherinsa.